بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. بايام هكا أنقوى مسلمين ومقهدوا أنا مسلاتي أنس بن مالك anan Bauchi da waɗanda suke jin mu daga nesa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 2 ga watan Jumada al-thaniya shekara ta 1442 bayan hijira, wanda kuma ita ce 16 ga watan 1 shekara ta 2021 miladiya. Mun haɗu saboda gabatar da darasi na musamman daga cikin darussan fiqhu, wanda muka ware daga cikin darussan da muke na littafin Umdatul Fiqhi, domin tattauna wasu daga cikin mas'aloli waɗanda tambayoyi suka yawa a kansu, musamman kuma tambayoyi dangane da waɗansu mu'amaloli na harkar kasuwanci na zamani. A makon da ya gabata mun gabatar da darussa na musamman akan waɗansu mu'amalolin. A yau kuma za mu gabatar da darasi ne akan waɗansu mas'aloli kamar guda 7. Dukkan su tambayoyi ne suka yi yawa a kansu, ko kuma ba a gama fahimtar su ba. Kusan kowanne daga cikin su mun taba fadar amsa a kai, kuma mun taba yin wani bayani a kansa a cikin karatu a baya a cikin Kitabul Buyu ko Ahkamul Mu'amalat. Amma daga baya sai tambayoyi suka sake zama sabbi sakamakon rashin fahimtar su a cikin karatun, wanda naga ya zama dole mu dan warware su. Babba daga cikin su jagora shine tambayar da ta fito, wanda ta bullo a cikin karatun da aka yi makon da ya gabata. Wani bawan Allah daga can yayi tambaya akan sana'ar su ta dillanci, wani ma daga nan sai yayi, to ashe abun ya taba mutane da yawa, wanda har ya sa wasu daga cikin waɗanda ke bin karatun daga jamhuriyar Nijar suka yi tambayar, kuma suka tura ta wurin ɗaya daga cikin jagororin da suke watsa wannan karatun, wato Muhammad Abu Islam wanda yake Belgium, wanda shi ya turo mun tambayoyin nasu da yasa sun rikice, wanda har ya sa suna gani zan hana musu cin abinci. Da sana'ar da suka saba, suna samun tarosisi, suna samun rufin asirinsu, kuma gashi na zo na ce haramun. To wannan dalilin ne yasa naga ya kamata in yi bayani in fede zare da abawa, saboda a gane menene haramun din, menene ba haramun ba, sannan menene hukuncin musulunci akan sana'ar dillanci, da kuma ya ya kamata a yi ta fuskar da za ta dace da shari'a. To tunda mun za mu yi magana akan dillanci ne, akwai abubuwa da yawa da suke da alaka da shi. Shi wannan bayani akan dillanci a cikin karatutukan baya ba za a ko mutum ya ne ba tayo a cikin nan zai ji bayani mai fadi, tunda a da za mu dan yi ne a wuce, yanzu kuma zai zama darasi ne na musamman akan sana'ar da kuma hukuncen fiqhin musulunci akan yadda ake sana'ar. To akwai kuma abubuwa da suke da alaka da wannan da za mu jona su a jiki. Bayani akan hukuncin la'ada da cin la'ada, sabaun dillali ne zai ci ko shaida. Bayani akan hukuncin ƴan tarye, waɗanda ake ce ƴan nakama, shin su ma dillalai ne? Bayani akan hukuncin ƴan cori, waɗanda za a kawo dabbobi daga ƙauye a zo a daddaure su a tike, in ka je ba za ka ga wanda ya kawo ba sai dai ka gansu, da kuma waɗanda za su kama tun daga hanya su zazzana musu lamba sun karɓa sun kama nasu ne, zo su daure in an gama sai sun karɓi kuɗi su sallami mai shi su kuma su cire nasu. Bayani akan hukuncin ɗan karɓe ɗan kayi nayi, shi wannan mun sha ba da amsa a kai, shin su ma dillalai ne? Ina da shagona, ina sai da nau'in tufafi iri kaza ko kayan abinci ko wani abu da ake bukata, to amma ninawa ya kare ko kuma bana da irinsa, sai mutum ya zo tambaya ina so ne kuma in ci abinci a jiki, sai in zagaya sito ko shagon abokina ko makocina sai in ɗebo in zo in sayar a yanda shi yake sayarwa, ni kuma in ɗan ƙara amfani in ci a jiki, shi kuma in miƙa masa nasa. Wannan mun sha bayar da amsa a kai, amma shin shi ma dillanci ne in ka je ka karɓo a kan na wani ka zama dillalinsa? Sannan kuma inda lokaci za mu haɗa da kwangilar 'yan sana'a, tela, mesin, makanike da sauran masu harkar sana'a, da mutum zai zo shi kawai riga yake bukata, a ciki akwai kuɗin ɗinkin ka kai, akwai na mai aiki, akwai na mai zigza, akwai na mai yin ɗan ƙulalu, akwai na mai duka waɗannan, sai ka ce nawa ne, wani ma har da yadin duka a ciki, nawa za a mun kaya irin nawa ne? Sai a ce ka bada kaza, sai ka biya kuɗi shi ya shiga duk ya je ya sayo yadin, ya je wajen mai wane ne shi ya yanka a kai wa mai aiki a kai, duk wannan ya yi ya biya kuɗin transport ya gama komi sai ya ɗora da nasa a ciki, ko kuma a'a sai dai ya ci iya kuɗin sana'arsa su kuma ya gaya maka kuɗin kowanne a ciki. Sannan in gini ne ka kira magini, kawai kai dai kana so a gina maka rumbu ko a gina maka katanga mai kaza, a ciki akwai aikinsa, akwai aikin lebura, akwai aikin masu kawo ruwa, akwai zuwa a sayo yashi da siminti, wannan duk ba aikinsa bane. Inda ka kawo komi da kowa shi nasa kawai ya ɗora gini ne ya yi seti ka biya shi, to amma shi zai maka haka duka waɗannan. Haka a cikin masu gyaran abun hawa su ma suna haka, shin za ka iya haka su su gama komi sai zama su karɓi su caje ka komi da komi a ciki, ko kuma a'a sai dai su raba iya kuɗinsu ne kaɗai, bai halatta su ƙara komi ba sai kowa su sallame shi. Sannan sai kuma na ƙarshe shi ne ƴan hozili, akwai waɗanda suke zaune a Abuja ko a wasu wurare inda ake samun amfani ana samun kwangiloli, shi ba shi da ya kwangilar ba, amma shi yana da hanya a wurin daraktocin da suke ma'aikatar, don haka zai iya zuwa ya san yadda zai yi a samo kwangilar, amma ba shi da ya ba, kai kuma sai ka biya shi ko kuma ya samu kai kuma ka saya. Wannan ma wata harka ce da ake cin abinci da ita, duk waɗannan inda lokaci za mu taɓa su. Na farko dillanci shi ne asalin jigon darasin. Dillanci kamar yadda kuka san shi shi ne zama tsakatsaki tsakanin mai saye da mai sayarwa. Wannan kalmar ta dillanci a Larabci ita ake ce mata as-samsara. Dillali shi ne wanda yake yin aikin, da Larabci sunansa as-simsar, da Turanci suna ake ce musu brokers, sana'ar ita ce brokerage. To wannan sana'a ta as-samsara tsohuwar sana'a ce wanda tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin jahiliya ana yin ta, sun karbo aronta ne daga wato mutanen Farisa, asalin mutanen Farisa su ne wanda suka fara wannan sana'ar, kuma wannan kalmar ma asali kalma ce ta Farisanci, amma sai ta zama mu'arraba, sai aka karbi aronta tunda sana'ar ma a wurin su aka samu, sai aka sa mata suna samsara, sai zama da Larabci da ita ake aiki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi a garin su ya samu ana yi, lokacin da ya je Madina ya samu suna yi, haka sana'a ce mai tsohon tarihi. Me yasa ake yin ta? Ana yin ta ne saboda a cikin mutane ba kowa bane ya zama daya a wajen iya saye da iya sayarwa. Akwai mutumin da in ya je sayarwa sai an bugi hancinsa, akwai wanda in yaje sai sai an cuce shi, akwai wanda gaba ɗaya bai iya ciniki ba, akwai wanda kuma ya iya amma baya son yi, kawai ya fi so a faɗi farashin ƙarshe ya biya, baya son dogon jaɗin nan. Akwai kuma wanda shi expert ne, in shi zai yi magana za a samu sauki. Akwai kuma wanda yawanci in dai yaje sayan abu to za ka ga sai dai a zo ana ce ka amma an cuce ka, kuma ka san ba daɗi a yi wa mutum haka. To shi yasa mutane suke bukatar masu shiga tsakani waɗanda suka ƙware, sannan akwai wanda yana bukatar wata haja amma bai san inda za a samu ba, ko kuma inda za a samu mai kyau, ko inda za a samu irin wanda ya dace da shi. To sai a samu irin waɗannan dillalan, su aikin su kenan, su nemo su samo maka, aikin su ne kuma su yi maka ciniki a madadin kai kai, aikin su ne kuma su samo maka kai mai kayan waye mai saye, sannan aikin su ne su yi ciniki da shi ta yanda in an bar ku da shi ta yi kai saboda tsananin bukatar a saya ka iya baka samu riba baka sallamar, amma in su ne za su yi a tsakani za su yanda za su kamba ma abun su bashi farashi mai kyau, kai ka ci abinci su ma su ci. Wannan yasa mutane suna matukar bukatar wannan sana'a ta samsara. To a ka'ida kuma ta musulunci, yanzu ne zamu je abu na gaba, shine menene hukuncin wannan aikin samsara. A da harkar ta tsuke cewa a kasuwa kadai ake yin ta, amma yanzu kamar yadda harkokin hada-hadar kuɗi suka yi yawa, to kamar yadda kuma harkokin waɗanda suke harkar dillanci da sunan brokers suka yi yawa a duniya, kusan kowace harka ta hada-hadar kuɗi akwai waɗanda suke brokers a cikinsa. Inda aka fi ko ina samun harkar brokers a duniya wanda suke da rajista shi ne America, da kuma ƙasashen da suka bi tsarin harkar kuɗi irin ta America. Shi yasa suke da ƙungiyoyi, kuma ake samun hukumomi da suke regulating ɗin tsarin, a sa dokoki, kuma sai ka yi rajista an baka lasin ka ƙware a kai yaya ake nemowa, yaya ake ciniki, yaya ake sayarwa. Akwai harkar brokers na wanda ake ce musu money brokers, waɗanda suke harkar kuɗi ne, in za su sama maka bashi su za su je su nema maka, su kuma za su zama maka lamuni ka samu bashin. Akwai 'yan forex brokers waɗanda su harkar canji suke yi. Akwai 'yan real estate brokers waɗanda suke harkar filaye da gidaje. Akwai contract brokers, akwai discount brokers, akwai full service brokers da sauransu. Nau'uka dai kusan duk wata harka da ka sani ana neman kuɗi da ita, akwai waɗanda suke harkar dillanci a tsakani, ta yanda in aka barka kai kaɗai ka je ba za ka iya ba, dole sai ka bi ta hanyarsu wajen ka saya ko wajen ka sayar. Su asali ƙwarewa akan yadda za a nemo mai saye da yadda za a nemo mai sayarwa da yadda za a shiga tsakaninsu a ƙulla cinikin, su wannan ita ce sana'arsu da ita suke cin abinci, ba sa da jarin kokobo sai wannan basira. Ana fahimta? To menene hukuncinsa? Hukuncinsa shine ya halatta wannan sana'ar. Abinda yasa ya halatta shine dukkan dalilai na shari'a, sawa'un daga nassin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke nuni da halaccin mutum ya nemi abinci ta hanyar kasuwa, duk su suke nuna ya halatta. Dama a musulunci, in ba ku manta ba, tun lokacin da muka fara karanta kitabul buyu' mun karanta ayar wa ahallallahu al-bai'a, Allah ya halatta ciniki. To duk harkar da za a motsa ciniki a samu wani abu, musulunci ya halatta, sai wuraren da musulunci ya haramta shi kuma Allah kadai ke da daman da zai ce haram. Amma in ba Allah bane ya haramta abu ta yadda shari'arsa ko bayanin manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya haramta, to in ba haka ba duk wata harka ta neman kuɗi ta halatta. Duk abin da shari'a bata ce haram ba, to asalinsa ya halatta ka nemi kuɗi ta wannan hanyar, saboda ɗan adam dole ya rayu, yana rayuwa ne ta hanyar ya ci abinci a jikin ɗan uwansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar mutane su ci abinci a jikin ɗan uwansu, ka bar mutane Allah ya azurta su a tsakanin junansu, Allah baya zubo da kudi daga sama sai an tashi an yi motsi, to motsin da zaka yi da bakinka ko da kwakwalwarka ko da gabarka da zaka yi a tsakaninka da wani shi zai iya sa kai ka samu wani abu, shi ma ya samu. Haka Allah ya sa sunnar sakauniya a tsakaninmu. Ɗaya daga cikin dalilin da malamai ke dogara da shi wajen nuna halaccin wannan sana'a da kuma yadda ta fara shine hadisin nan na Qais ibn Abi Ghazra, Qais ibn Abi Ghazra, wanda yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu a kasuwa ana ce mana at-tamasira dillalai, kaga kalmar ta fito. Yace kunna fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nusamma at-tamasira, yace a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kiran mu dillalai. Kamar rabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa sammana bismin huwa ahsanu minhu, sai annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yazo wucewa ta inda muke taruwa sai ya sa mana wani sunan, sai muka ji wannan sunan yafi mana akan wancan sunan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace da mu ya ma'sharat tujjar, ya ku ɗan kasuwa, ya ku ɗan hada-hada, yace innal bai'a yahduruhu lahu wal halif, ku sani fa harkar cinikayya da kullum a cikin ta kuke din nan, ana samun wasa, ana samun wargi, ana samun rantsuwa a ciki, ana samun abubuwa da yawa na shedan. Yace fashubuhu bis sadaqa, ku rinka toshe waɗannan guraban da shedan ke samu daga wurinku, ku rinka yawan yin sadaka saboda ku rinka cike guraban. Wannan hadisi Imam Ahmad da kuma ashabu sunna suka ruwaito, kuma hadisi ne ingantacce kamar da Albani ya inganta shi a cikin Sunan Abi Dawud. Haka wannan ya nuna cewa sana'ar samsara tun da ba tana nan, su a kasuwa suke sai su zauna suna da majalisarsu, in kana neman abu kaza zaka saya sai ka same su, zai je su nemo su yi maka ciniki su samo maka, inda iya kudin da ka zo da shi kai zaka je ka saya, ba mamaki ka je ka sai kasa da haka, sai samo maka sama da hakan, kuma su ci abinci wancan ma ya ci, aikin su kenan. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su at-tujjar, yan kasuwa, ashe ya nuna cewa ita ma harka ce ta tijara. Sannan kuma kusan dukkan malamai magabata, kusan gaba ɗayansu sun halatta shi wannan sana'ar da cin abinci a jiki. Al-Imam Malik a cikin Mudawwana an tambaye shi sana'ar dillanci madu ya dogara da ita kuma da ita yake cin abinci, yace la ba'sa bidhalika, wannan babu laifi. To yanzu mun ji inda duk malamai suka yarda ko sana'ar ya halatta a yi ta, sana'ar dillanci ya halatta a yi, abinda ya rage shine mu ji wane irin dillancin ne malamai suka halatta, sannan wanne ne kuma wanda ba su halatta ba. Wannan tsarin da muka faɗa na cewa mutum ya zama tsaka-tsaki ya ci abinci ta hanyar dillanci ya halatta a wurin malamai, kuma ya halatta ka karɓi lada don suna sa shi a cikin babin ju'ala, ƙarƙashin ju'ala ne, ju'ala kuma mun karanta babinta, a ce maka kai kaza kai kuma kana da kaso kaza na lada a ciki, to sai suka ce yana shiga cikin wannan babin ne, amma kuma ya halatta ka ci daga ɓangare ɗaya na mai saye ko mai sayarwa, kuma ya halatta ka ci daga ɓangare biyu duka. Duk malamai sun yi ittifaqi anan. Kana ina son gida, ni ban san inda zan samu gida ba, amma a yanki wuri kaza nake so, dole sai ka nemi waɗanda harkar su ce su san ina ne inda ake iya samun gida a unguwa kaza, a layi wuri kaza, sai ka same su sai ce maka akwai gida. To amma na ga kaman duk gidan a cike ce akwai na sayarwa, shi ya san inda yake, kuna bayyanta zan samo maka, nawa ne budget ɗinka, ce budget ɗina miliyan 5, miliyan 1, miliyan 100, miliyan kaza, shi ne budget ɗinka, to shikenan ni nawa zaka sallame ni in sama maka gida irin haka, iya nuna maka hoto, ta iya gaya maka siffar gida mai daki kaza mai abu kaza mai abu kaza, in aka samar nawa sallama ta sai ku daidaita zan biya ka kaza. An gama da kai sai ce ina zuwa, zaka ji wayata. Sai ya je wajen mai kaya, ka samu mai sai ban samu, mai ce ni zan samu. Kudin gidanka kana gani zai kai nawa? Ce ina so dai ya kai kaza. In ta kama ma mafi saukin ta kare kaza, kare kasa da kaza. In shi aka bar shi ba dole ya iya sayarwa a haka ba. Sai ce wa wannan shi ai kokari a sama masa miliyan 100 nan shi yake so a wannan gidan. Sai ce shikenan za a samu. Nawa nawa. Kuna fahimta? Sai ya gama daidaitawa da shi. Yanzu shine wakilin wane? Mai saye. Kuma shine wakilin wa? Mai sayarwa. Sai ya gaya wancan cewa za a sayar kaza, ya ce a rage mana. Sai ya ce wannan to za ka rage kaza? Kaga ta kota ina yana yi. Sai an gama ma daga bayan su ga juna, dubban san juna ba shi ne komi. Sai an gama an yi ciniki, ya haɗa su, an yi signature, an karɓi kaya, wannan ya biya. Sai ya sallame shi tunda ya gama masa aiki, ya haɗa shi ya samu gida. Shi kuma wannan ya sallame shi saboda ya samu masa wanda ya sai gida. Wannan duka ya halatta, in ji malamai. Kun fahimta? Birnin kuna jin daɗi, bari mu je gaba. Yanzu wannan inda ba a yi saɓani ba ne, sai mu je gaba inda aka fara saɓani. An fara saɓani akan al-ju'alatu 'ala an-nisba, shi ne mutum ya yi yarjejeniya akan ladar da za a bani percentage ne. Idan aka sayar ina da 10%, kenan an sayar miliyan 100 yana da nawa? Miliyan nawa? 10% ba? Miliyan nawa? Miliyan 10. Sannan ya yi da wancan shi ma yana da 10%, nawa zai ci? A can miliyan 10, a nan miliyan 10, ya ci nawa? Miliyan 20. Kuma asalin cinikin gida miliyan 100 ne. Shin haka ya halatta ko bai halatta ba? Ana fahimta ko? Ko kuma ya zama ba mamaki percentage ɗin bai kai haka ba, saboda gurgurdun yawan kuɗin, gurgurdun yanda percentage ɗin zai iya raguwa. To wannan tsari na sanyawa akan percentage, jumhurin malamai suka ce bai halatta ba. Ina ce jumhur shine mafi yawan malamai suka ce su a ganin su wannan wato akwai jahala a ciki, akwai rashin tabbas. Zai yi a sayar a hakan? Sannan an ce percentage, ai ba a san nawa za a sayar ba, balle a gane nawa ne kudinka. Kawai an ce percent, wannan ba kudi bane, su a wurin su bai yi ba. Wannan shine maganar mai jumhurin malamai. Sai dai tun a farko kawai a ce kudinka kaza zan biya ka, saboda cewa yi wali man ja'a bihi himlu ba'ir, duk wanda ya kamo barawon nan za mu bashi laftura kumi. Kaga an faɗa ba a ce in an kamo za a bashi percentage ba, sai suka ce dole a faɗi nawa ne. In ka samo kaza, kana da dubu kaza, kana da miliyan kaza, kana da gida, kana da mota kaza. An fahimta? Wannan ita ce masabar malikiya, ita ce masabar shafi'iya, ita ce masabar imamu abu hanifa. Amma waɗansu malaman su kuma suka ce ya halatta. Wannan ita ce masabar imamu Ahmad ibn Hanbal, masabar Hanabila kenan. Sannan an samu riwaya daga wasu daga cikin malaman malikiya da suke goyon bayan wannan. Sannan da yawa daga cikin malamai na tahqiqi kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, almajirinsa Ibn al-Qayyim, da kuma kusan dukkan malamai na zamani na yanzu sun ce wannan ya halatta. Kusan dukkan malaman fiqh na wannan zamanin waɗanda suka karanta ya ake yi a da, suka ga ya zamani yanzu ya kawo al'amura, sun ce ya halatta, sun ce shi ne ma ya fi. Ana fahimta ko? Shi ne ma ya fi, saboda in aka sa ya fi rashin cutarwa a fahimtarsu. Domin in na ce zan biya ka 100,000, sai aka zo aka faɗi, sai aka sayar 500,000 a madadin a sayar miliyan 3, ai ana iya samu haka a kasuwa? Yanzu kai ka ci 100,000 ka tunda an riga an yi alƙawari. Amma aka ce percentage, zaka fi yin kokari ka samu kudi yayi yawa don yawan abin da ka samu yawan naka. Sannan ni kuma zan fifita ta yadda ko da an fadi kai ma ka fadi ba ni kadai na fadi ba. Ana fahimta ko? Suka ce wannan ya mafi halacci sama da wancan. Menene dalilin wadancan sun ce jahala, ku kuma yanzu menene dalilin ku? Suka ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Abdullah dan Umar wanda yake cikin Bukhari da Muslim, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ci yakin Khaibar, kasar Khaibar ta zama tasa, sai ya sanya mutanen Khaibar ya ce waɗannan gonaki masu albarkar noma ku za ku ci gaba da aiki a ciki, a matsayinku na masu aiki da masu kula da shi, duk abin da aka samu na amfani a kowace shekara kuna da rabi, ina da rabi. Rabi an san yawansa ne? Rabi ba ya fasance ci ne, shi ne 50-50. Suka ce in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda a yi rabi, kaga su zan tsaya su yi aiki sosai a samu da yawa, in ya ce musu kuna da kaza sai su yi aiki kaɗan sai su samu su kwashe shi su tuce shi, sai ya ce musu kuna da rabi sai su tsaya su yi sosai, saboda tunda duk abin da suka samu rabawa biyu za a yi, kaga dole su yi mai yawa domin a samu rabin su yayi yawa. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ya halatta, a takaice ba sai mun ja dogon bayani ba, ya halatta yin yarjejeniya na dillanci akan percentage. An fahimta? Mu je gaba. Sai abin da aka fi yawan tambaya akai, al-ju'alatu ala ma zada ala si'r, shine kai bawa mutum farashi kace da shi ni miliyan 10 nake nema, miliyan 100 nake so, kai je ka sayar duk yanda ta kama, ni dai ka kama miliyan 100. In ka samu wannan abun ba dole sai ka sanar da shi ma nawa bane. Ana yin haka ko ba a yi? Wannan shine abun da yawanci kuke yawan tambaya akai. Ga mota nan ka sayar mu, ka sayar miliyan 3. To za ka iya kaiwa miliyan 3 da wani abu, kar ka damu da wani abu, ni dai ka kawo miliyan 3. In ka kawo miliyan 3 duk abin da ya karu naka ne. Ni ba zan biya ka komai ba sai duk abin da ya karu kai da kanka ka ci riban ka, duk riban saman naka ne. Ni dai ka kawo abu kaza. Don haka in ka je ka samu miliyan 3 zalla, tunda yarjejeniyar da kuka yi kenan, baka da kokobo. Inda za ka je ka sayar miliyan 6, miliyan 3 ne kadai nasa. Ba ka iya kokarinka, iya abin da za ka ci, da kuma iya sa'arka, dama kasuwa 'yar sa'a ce. An fahimci wannan? Shin wannan ya halatta ko bai halatta ba? Jumhurin malamai waɗancan na daɗin nan suka ce bai halatta ba. Suka ce wannan bai halatta ba. Dalilin da ya sa suka ce bai halatta ba, suka ce na farko akwai jahala a ciki, kuma a cikin shari'ar musulunci ɗaya daga cikin abin da ke haramta ciniki shine ya zama jaha, akwai jahala, akwai abin da baka sani ba. Don haka na baka abu da ce ka sayar, ai ba san ya za ta kama ba, tayu ya kai, tayu ba zai kai ba, tayu ya wuce, tayu mutum ya amfani da wani abin ya yi zamba, wannan jahalar da ba za a iya sanin menene hakikanin ta ba, kuma tayu in yayi ya boye ma, sai suka ce wannan ya nuna cewa haramun ne. Na biyu, mutum yana iya amfani da wannan abun ya yi aklu amwalin nasi bil batil, sai zai ce maka asali wannan abun baya wuce kaza, sai ya gaya maka alhali shi ya san sirrin, tunda dillali da shi ya san sirrin yanda take, zaka sai ya yanke kuɗi ya ce maka ba zai wuce kaza ba, sai ka ce shikenan abun da ya karu shine naka, shi kuma ya san za a iya ninka hakan ma. Allah kuma madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batil, kar ku ci dukiyar junanku da cutarwa. To wannan kuma cuta za ta fi shiga cikin sa sama da wancan. Sai suka ce bai halatta ba, duk abin da kaje ka sayar ka zo ka baje koli kawai, sai ya biya ka naka, sauran duka nasa ne, duk hidimar da kaje ka kara akai kana masa ne, saboda kai wakilin sa ne. Bai halatta kuma wakili yayi tasarrufi a dukiyar wanda ya wakilta shi ba tare da sanin wanda ya wakilta shi ba. Ana fahimta? karin dalilin su shine hadisin Hakim ibn Hizam wanda muka karanta a wancan lokacin. Yace kusan haka yake yi ai. Yace ni bana da abu. Sai mutum yazo sai in je in samo a wurin masu shi in zo in sayar masa sai in cire nawa in basu. Haka muka karanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wala tabi' ma laysa indaka. Karkarin ka sai da abun da baka da shi. To kaga yanzu in kace kaza ne kamar kana ciniki ne akan abun da ba naka ba. Kai kuma ka je kai ka shiga cikin ciniki zaka ci riba akan abin da ba mallakar ka ba, ka ajiye ne shi a can gefe, zaka ci abinci shi yayi wahala ya samu, kai ba kai wahalan ko ba sai dai ka sayar. Don galibin wanda ya gane irin wannan zai ci amfani sama da mai kayan. Dalilin su na gaba shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abu Dawud ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nau'ukan ciniki guda uku ko guda hudu, daga cikin su akwai ribhu ma la yadman, cin riba akan abin da ba za ka dauki asara ba. Cin riba akan abin da ba za ka dauki asara ba. Yanzu wannan dillalin da yake tsakiya da aka ce a kawo miliyan uku, kuna bayyanta, sai dan damfara yazo yake zai saya. An gane ko? Da aka zo aka gama ciniki, sai aka zo shi aka gama ciniki ya cire nasa, sai dan damfara ya karbi fili shi kuma na aka bashi. Daga baya sai zai ga ko dan damfara ne mai kayan, sai zai ga takardun dun na bogi ne, aka zo gwamnati ta zo ta kwace, aka ce ya sai gida a filin masallaci ko a filin coci. Kaga dole kai hakuri, waye da asara? Mai kaya ne da asara, ko kuma shi mai sayarwa, ko kuma shi ma na tsakiyar nan shi ma zai iya daukan asara. Na tsakiyar ba ta inda zai asara, sai dai mai kaya yi asara ko kuma mai saye yayi asara, wannan ba zai dauki asara ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka ci ribar abinda ba za ka dauki asara ba. Duk inda kaga ka ci riba to akwai asara ka kai ma a ciki. Ana fahimta? No. Sai suka ce waɗannan su ne dalilan su. To amma mazhabar Imamu Ahmad da kuma da yawa daga cikin waɗanda muka ambata a cikin wancan ra'ayin na maganar cin rabon dillanci ta hanyar nisba, su suka ce wannan tsarin ya halatta. Daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi hadda Abdullahi dan Abbas, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yawa daga cikin almajiransa sun dogara da dalilai da yawa. Na farko daga ciki shine Allah ya ce wa ahallallahu albai'a, Allah ya halatta cinikayya, kuma wannan harka ce ta ciniki, kai ne kai basirar ka kasa yanda kai ka samu ka ci gumin ka, kuma ciniki ka shiga. Hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace almuslimuna ala shurutihim, an yarda maka a harkar ciniki ku yanke sharadi. Shari'a ba ita zaka ce maka ba, in ka yanke sharadi, in dai sharadin nan bai saba wa hukuncin Allah ba, to musulunci da shi zai aiki. Kai kuma ka ce maka ni sharadi na shine ka kamun kaza, duk abin da ya tsoro naka ne. Shi kuma ya ce sharadi shine ni zan kawo maka kaza, duk abin da ya tsoro nawa ne. To tunda ka yarda da wannan sharadin, musulunci ma ya yarda da shi. Ana bayyanta? Dalilin su na gaba shine abinda Imam al-Bukhari ya ruwaito mu'allakan a cikin sahihinsa, yace babu ujratis samsara, babi akan ladan dillanci. Wa lam yara ibn sirin wa ata wa ibrahim wal hasan bi ajril simsari ba'san, ya kawo maganganu daga magabata cewa ba laifi, sai ya kawo maganar Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa, yace la ba'sa an yakula, babu laifi mai kaya yace bi hadha thawba, je ka sayar da wannan tufafi farashi kaza, fa ma zada ala kaza wa kaza fa huwa laka, duk abin da ya karu akan dubu kaza ko dari kaza ko miliyan kaza ya zama naka, ni dai ka sayar a kaza ka kawo mun kaza. Cewa ba shi ne abin da muke magana akai ba. Abdullahi dan Abbas ya ce ya halatta. Sannan ya kawo maganganu na waɗansu daga cikin magabata, Ibn Sirin da shi da Ibrahim an-Nakhai da kuma Al-Hasan Al-Basri. To wannan maganar in dai ta inganta za ta yi amfani a nan. To sai aka samu Ibn Hajar Al-Asqalani a sharhin waɗannan asar ɗin a cikin wato Fathul Bari sai ya kawo riwayoyin da Ibn Abi Shayba da kuma Abdul Razzaq a cikin musannaf din su suka nuna cewa wato abin nan suka sadar da riwayar ba ta zama mu'allaka ba zuwa Abdullah ibn Abbas kuma ta inganta cewa lalle Abdullah ibn Abbas ya bada wannan fatawa. Ibn Abi Shayba ya kawo ta, sannan kuma ya nakalto irin wannan maganar daga shi Ibn Sirin da Al-Qadi Shuraih da Ata Ibn Abi Rabah da kuma Ibn Shihab Az-Zuhri, ha kuma shi Abdul Razzaq As-San'ani a cikin musannaf shi ma ya sa shi babu rajul yaqul, babi akan mutum yace bi hada bi kaza fa ma zada falaka, ka sayar da shi a farashi kaza duk abin da ya karu naka ne. Shi ma sai ya kawo riwayoyi da isnadi zuwa Az-Zuhri, zuwa Qatada Ibn Da'ama, zuwa Ayyub As-Sikhtiyani, zuwa Ibn Sirin, zuwa Al-Hasan Al-Basri, dukkan su sun ce wannan tsari na ciniki ka ce masa kaza, in shi ya yarda kai ma ka yarda ya halatta, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam a can sama ya ce al-muslimuna ala shurutihim, musulmi suna nan akan sharadin da suka sa a tsakanin su. Sannan daga ci abin da suka dogara da shi shine cewa malaman fiqhu dukkan su sun yi ittifaki cewa harka ta cinikayya fa harka ce ta ya halatta, kowace harka a ciki ya halatta. In kace haram kai ne zaka je ka nemo aya, ba wanda yace ya halatta ne zaka ce nemo aya ko hadisi ba. Duk wanda yace ya halatta yana daidai, yana da aya dama, amma duk wanda yace nau'i kaza bai halatta ba, shi zaka dora masa nauyin nemo aya da hadisi. Ana fahimta? Har zuwa lokacin da muka gabatar da karatuttuka a baya, duka ra'ayina yana tare da jamhurin malamai ne cewa wannan abun bai halatta ba, amma gaskiyar zance binciken da nayi daga jiya zuwa yau ya sa na tashi daga wannan ra'ayi, ina gani ya halatta. Saboda na farko dalilan da suka kawo dalilai ne masu ƙarfi waɗanda tashi daga kansu, sai in kana da dalili baro-baro da ya ce shi abun ya halatta, amma duk dalilan da waɗancan suka kawo dalilai ne amma ba dalilai ne kasa akan asalin sana'ar ba. Hadisin da zai dan yi kama da shi shine hadisin Hakim ibn Hizam a cikin fassara da muka yi masa a wancan darasin, kuma kun ji bai da alaka da wannan, malamai sun yi bayani akan sa, shine bai'u ma la yamlik, wannan kuma kana yi ne da izinin mai shi, kaga ba harkar bai'u ma la yamlik bane, harka ce ta asalin yadda wakala take, da kuma babin ja'ala, je kai kaza in biya ka kaza, shi kuma ya halatta a musulunci, don haka baya daidai da hadisan da suka kawo. Sannan kuma da karfin dalilan da suka kawo na aya da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace al-muslimuna ala shurutihi, sannan da kuma yawan magabata da suka tafi akan wannan, da kuma malamai na zamani, da kuma fatawoyi na da yawa daga cikin majalisu na fatawa na zamani da suka dubi wannan abun sun ce wannan tsari ya halatta, inda ya cika sharuɗa irin na dillanci waɗanda za mu ji a nan gaba. Don haka dai fahimta ta a yanzu, wanda shi ya sa ma na shirya wannan karatun, shine a ji cewa na tashi daga waccan fahimtar, na dawo kan wannan ya halatta ku ci abinci ta wannan tsari. Ana fahimta? To amma fa sai ka cika sharuɗa. Sharaɗi na farko shine wato abinda za a yi mu'amala a kai, mu'amalar ta zama ta halatta, kar a shiga cikin mu'amala ta haram. Duk dillancin da za ka yi, irin tsarin cinikin ya zama na halal, sannan abinda za a yi ciniki a kai ya zama ya halatta a iya ciniki a kai. Kar ka shiga dillanci a kan harkar riba, kar ka shiga dillanci a kan harkar wato samar da matsuguni ko hotel wa fasikai, kar ka shiga dillanci akan harkar wato yin wani abin da asali a musulunci dillanci akan wurin da ake bautar shirka. Shi yasa mutum ba zai zama dillali akan sai da coci ba, ba zai zama dillali akan sai da fili wa inda za a gina coci ba, don duk wannan ta'awun ne alal ismi wal udwan. Kamar yadda ba za ka zama dillali ba akan harkar da wani zai yi cuta, ka gane cewa cuta ce, to duk wannan abun Allah ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan, shine sharadi na farko. Sharadi na biyu shine al-khibra, ka zama kwararre ne kai, cewa mutumin da ya dogara da kai akan za ka yi ka sama masa sauki, kai kuma sai ka yi sai zo baka iya ba ba a samu saukin ba, to in ka san baka kware ba karka shiga wannan harkar, don duk waɗanda suke sun san yanda suke yi ne, ba aka shiga haka kawai ba tare da ka iya ba. Shi yasa mutum yanzu haka kawai ka zo ka same ni, kawai ka zo ka ce mini kai ina neman gida, kawai sai in shiga magana saboda ni in ci abinci a kai, in shiga tsakani in yi dillanci, kuma ba sana'ata ba ce, ban iya yanda zan fidda kai ko in fidda mai kaya ba, haramun ne, duk abin da na karɓa a ciki ban ci halal ba. Na faɗa ne saboda kar kowa daga yaji na ce ya halatta, sai kowa kawai daga yaji ana neman babur sai ya ce ni zan yi, zan ka maka wannan bai halatta ba, sai in sana'ar ka ce wanda ka iya yadda ake yi. Saboda Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, abinda baka da ilimi karka shiga ciki. Sharadi na uku shine al-amana, ya zama za ka yi kana da amana, duk wanda bai da amana haramun ne yayi. Amana ita ce za ta sa ba za ka ɓoye abu a ɓoye. Shi mai ciniki ya ce maka yana neman abinda wato yake daidai da miliyan uku, sai ka sama masa na miliyan biyu, ka daidaita da wancan don a ƙara, kawai kai ka ci oba, wannan haramun ne. Ko ka je wajen wancan ka ce ka ƙara, ni ka sallame ni a ƙara a ciki, wannan shi ne sallamata, haramun ne wannan. Ka ga baka yi amana ba kenan, tunda shi wannan ya wakilta ka, to duk wanda ya wakilta ka kuwa yana tsammani cewa za ka je ka yi gaskiya da amana. In ka san ba za ka yi ba, to haramun ne wannan dillancin. Dole sai ka yi gaskiya kuma sai ka yi amana. Ana fahimta ko? Sai sharadi na hudu na ƙarshe shine ya zama wanda za ka ci kuɗinsa ya zama da yardarsa ne za ka ci kuɗinsa. Ba za ka zama kana dillali sai a ƙarshen ciniki da ba ku yarjejeniya da shi cewa zai biya ka ba, kawai sai a ƙarshe sai ka shigo, bai halatta ba. Abinda nake nufi shine akwai wani abin da mutane suke yi, na zo na same ka kai ne mai kaya kai tsaye, sai na ce maka nawa za ka sayar mu, suka ce zan sayar maka kaza, sai an gama ciniki na biya ka, kuma ya ce za ka biya kuɗin dillalai, ina dillalan? Kuna fahimtar wannan? Dillali ai sai ya yi aiki ne kafin ya cancanci kuɗi ko? Kuma sai mun yi yarjejeniya cewa nawa ne zan biya ka, kaje ka samo mu, amma shi yanzu bai yi aiki ba, kuma ban yarda da cewa na yi yarjejeniya da shi ba, baya ciki aka sa ba shi kuɗi, wannan kuɗin haramun ne shi ya ci, haramun ne ka sa in biya. Kuna fahimtar wannan da kyau? Haka kuma baya halatta shi mutum ya yi yarjejeniya da mai saye ne, bai yi da mai sayarwa ba, sai ya ci a nan, daga baya kuma ya je ce wancan ma ya bashi, alhali bai yi abin da da muka faɗa na cewa ya yi wa wannan aiki, ya yi wa wannan aiki ba. Duk wanda bai masa aiki ba bai halatta ya ci ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lima ta'kulu mala akhika bighairi haqq, me yasa zaka ci kudin dan uwanka ba tare da haƙƙi ba? Kuma Allah ya haramta cin dukiyar mutane ba tare da wato ba tare da daɗin ransu ba. Ko mutum yakan ji daɗi ne in ka masa aiki ya biya ka, amma ba kai komai ba ka ci kuɗi, mutum yana baka yana jin Allah ya isa a ransa ko bai faɗa ba, to Allahn ku ya isa sai an kama ka a ranar kiyama. Ana fahimta? Idan mutum ya cika waɗannan sharuɗa shikenan ya halatta. Sharuɗa guda nawa kenan? Guda huɗu. To sai tambihi akan wannan. Na farko mun ce duk abin da ba a yi ittifaki a kansa ba, to baka cancanta ba. Ka zo ka ce zan samu maka gida, sai ka zo ka samu a gama ciniki, ba ku yi da shi cewa nawa ne zai biya ka ba. Kuna fahimta? Ba tantance wane ne, kuma bai zama akwai al'ada akan hakan da kai ka sani ba, ba wannan ittifaki. Sai da gama kawai sai ce to ka ban 10% ne, ce 10% kai na zan baka 10%, shi bai san da wannan ba. To in ba ku yi yarjejeniya da shi tun a farko, ka gaya masa zaka biya kaza ba, baka cancanci kuɗi ba. Tun farkon mutum in ya ɗauke ka aiki ya san nawa ne kuɗinsa, ka san nawa ne kuɗinsa. Kun fahimci wannan da kyau? Akwai wanda zai ce ba damuwa bari a gama kawai, sai an gama ya zo ya caje ka kuɗin da inda da ya faɗa da baka yadda ka yi da shi ba, aikin lalan suna da yawa. To baka cancanta ba in baka yi yarjejeniya da shi ba. Kun ji wannan da kyau kuwa? Tambihi na biyu shine baka kuɗin nan na ladar dillanci baya halatta gare ka sai bayan an gama ciniki. Shi yana neman gida ne, to sai ya samu, amma ana cikin ciniki ba zama bai ce ni sallame ni, a'a baka gama aiki ba. Ai bukatarsa shine ya samu gida, to sai ya samu gida kafin ka cancanci kuɗi. Amma ana cikin magana ciniki ya zo ya rushe, ko ba ko ana cikin waye ana maganan search ba a gama ba ka zo ka ce biya ka, kai ka gama naka bai halatta ba. Sannan kuma sai abu na ƙarshe shine daga cikin tambihat, idan aka samu sabani, an gane ko? Idan aka samu sabani tsakanin dillali da mai kaya da wanda yawa aiki kai, ta ya za a warware akan farashinsa, shi ya ce a biya shi kaza, shi kuma wannan ya ce kai wannan ya masa yawa shi ba zai biya ba, aka samu sabani to za a yi amfani da ujratul mithl ne, daidai mutumin da ya haka nawa ne aka saba, ko a al'adance ko kuma akwai doka a kai, ko akwai dokar da take regulating da ita za a yi, in babu kuma sai amfani da al'ada ma yu ta'arafu alaihi, urfin su dama nawa ya kamata a biya, kar a bar su a tsakani ballantana wane yaje yana ce shi an cuce shi ko kuma wane yana ce ba a bashi haƙƙinsa ba. An gane ko? To mun gama da maganar dillanci, yanzu kowa ya gamsu da maganar dillanci, to sai maganar la'ada. Mecece la'ada? La'ada ita ce an gama sai a ce to ga wayanda suka, ga ƴan wanda suka bada haƙƙul aini, ka ciro kuɗin la'ada. Kuɗin la'ada yana halatta in ya fito ta fuska biyu, yana haramta in ya fita daga cikin waɗannan biyu. Fuska ta farko da kuɗin la'ada yake nufi, yake shiga ya halatta, shine in ya zo a matsayin kuɗin dillali ne. Akwai dillalin da ya maka, su ne su kira shi la'ada, ba su ce kuɗin dillanci ba. In akan maganar haƙƙin dillali ne, shikenan la'ada ta halatta. Kun ji ɗaya? Na biyu shine ko shaidu, ko waɗanda aka yi a gaban idonsu, ko waɗanda da suna tsammani a jikin abun su ma ba su samu wani abu a jiki ba, a ce a sallame su a ba su wani abu haƙƙul aini, yana iya halatta idan wanda zai ba su ne ya ga dama. To in ya ba su bisa ra'ayin kansa ya halatta su karɓa, sannan shi ma bayarwa ya halatta, saboda kyauta ce. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, kyauta kuma ba dole bane, don haka in bai ga dama ba, ba dolensa bane ya bayar, saboda ba su matsa aikin da ya zama dole a biya ba. Don haka la'ada ba wajibi bane, la'ada kyautatawa ce. In mutum ya ga dama sai ya bayar, sannan sai shi abin da ya ga dama ya bayar, ba za ka ce dole ya bayar ba, kuma ba za ka ce in ya bayar ya kasa ba, kuma ba za ka ce ai dama la'ada ana bayar da kaza, la'ada bata da percentage, la'ada bata da iyaka. Kuna fahimtar wannan? Duk abin da ya fita daga cikin waɗannan biyun haramun ne a babin la'ada. Ka tilasta mutum ka ce sai bayar, sai ya bayar, ko ya bayar ka ce sai ya ƙara. Wanda kuma galibin mutane za su ji ga wahalar biyan kuɗin kaya, ga kuma daga baya dan wannan abin da zai ƙara nan, wani sai ya ce ya ma fasa cinikin. To haramun ne wannan idan da ƙarfi za a karɓa. Kun fahimci wannan? Mun gama da maganar la'ada? Sai abu na gaba shine abinda ake istisna'insa daga wannan halacci da muka faɗa na babin samsara. Menene abubuwan da su ake yin su a ciki ana alaƙanta su da shi amma ba su halatta ba? Su ne za mu je yanzu. Na farko shine talaƙin rukban. Talaƙin rukban su ne ƴan nakama, ana samun su galibi a kasuwannin ƙauyuka. Mutane sun ɗebo kayan abinci a mota, ko sun kawo dabbobi a mota, ko suna jawo su, sai shi ya fita ko tun daga wajen gari ko kuma daga wajen kasuwa, sai ya tare su ya ce na kama wayannan, ya zanzana musu lamba. Kaga mutane suna ta ɗane mota, kuma ko masu kayan fa a cikin motar amma ba su yi su ce komi ba, saboda waɗannan su suke mulkin kasuwar. In ka ji wallahi ba za su barka ka sayar ba, ko kuma za su barka ka sayar amma ba za ka jira ba za ka samu abin da kake so ba, sai su yi kare ka ne akan harkar. Sun su yi determining farashin, sun su yi determining yaushe za a sayar, yaushe za a sallame ka, yaushe za a biya ka, sun su yi determining waye zai saya, ba za a sayar wa wane ba sai su wane. Sannan su kansu ma wanda ya kamo daga waje daban, wanda ya iso a kasuwa aka iso shi daban, wanda yake gindin bishiya yana jira a ɗora kafa ɗaya kan kafa ɗaya daban, wanda zai yi cinikin daban, wanda zai karɓi kuɗi daban, kowa a ciki zai ci abinci kafin a ƙarshe a sallami mai kaya, waɗannan duk haramun suke ci. wannan shine talaqqi rukba, wannan sana'ar ita kan sana'a ce ta haramci, akwai dan inda zai halatta a cikin ta zamu faɗa, amma galibin duk abin da yake cikin wannan abin haramun ne. In kana so ka ci halal ka koma tsallake ka koma can babin dillanci, sai ka yi yanda muka ce innan, kana zaune mutum yazo sai ka zama masa dillali shi ma a inda ya halatta. Da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da wannan sana'a wanda ake ce mata chori ko wanda ake ce yan nakama kuma menene sunan su, Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito daga Tawus shi kuma ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqqur rukba, kar ku rinka taryar wato mahaya masu shigo da kaya daga kauye ko daga garuruwa, wala yabi hadirul libad, kuma kada dan gari yayi ciniki a madadin dan kauye, a bar dan kauye yayi cinikin sa da kansa, amma kar wani ya zama masa wakilin da zai shiga tsakani. Sai Bawus yace da Abdullahi dan Abbas me yayi ma'anar la yabi hadirul libad, me ma'anar kar dan gari ya sayar a madadin dan kauye, sai yace la yakunu lahu simsaran, kada ya zama masa dillali. Kun ji inda dillanci anan bai halatta ba ke. Wannan hadisi yana da fuska guda biyu. Fuska ta farko ita ce talaqqur rukban, tarye da kamawa. Fuska ta biyu ita ce bai'ul hadir lil badi, shine dan gari yayi ciniki a madadin dan kauye. Waɗannan abubuwan guda biyu duka manzon Allah ya haramta sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake so ya ci halal ya guje wa waɗannan guda biyu. Na farko shine idan ɗan ƙauye sun zo da kaya, kayan abinci, kayan dabbobi, ko ma kayan menene sun zo za su sayar, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar su su sauke kayan su a kasuwa kafin duk mai saye ya zo ya saya. Kar a tsare su daga wajen gari kafin su iso. Kar a tsare su daga wajen kasuwa kafin su shigo. A bar su sai sun shigo sun baje yadda kowa yake bazawa kafin ka zo ka saya. In zaka ci riba a jiki bayan ka saya ka je ka ci riba, amma ba za ka tsare su daga can ba. Me hikimar da take ciki shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana cuta ne. A cikin wannan abun akwai cuta. Na farko akwai cutar mai kaya dan kauye, na biyu akwai cutar yan gari. Cutar da ake wa dan kauye shine dan kauye nan bai riga shigo kasuwa ba, don haka tayu wannan hatsin da ya kawo yau hatsin ya tashi shi bai sani ba, saboda galibi abu yakan canza farashi da sauri a gari, amma a kauye baya haka. Don haka yayi noman sa ko ya saya akan kwano ɗaya naira 100 dubu dubu, yana zuwa akan zai dan dora naira 200 sa ko wani abu ya zo ya ci a jiki, sai ya zo sai aka ce masa an karba a haka, ashe wannan abun ya ninka yau inda ya zo ha yau za a samu romo, in ya koma shi ma za a canja miyar gidansa, amma wannan mutum ya hana shi. Kuna fahimta? Sai ya karba sai ya rage, saboda shi ya san ya ake sayarwa a kauye, sai ya zo kawai ya bashi kudin birni a kudi yanda yake a yanda ya saro ya dan samu wani abu sai ya juya, ko kuma ya shigo kasuwa daga baya ya ji cewa ashe abun ma ya wuce haka, amma bai isa ba an riga an karba, kaga ya cuci wannan dan kauye, sannan zai cuci yan birni. Shine waɗannan mutane su suke sa kaya yake tsada a kasuwa. Inda an bari ɗan ƙauye suka zo suka baje, ka je za ka yi awo a gidanka, za ka sayi abinci don ka ci ne, kana zuwa sai ka samu a wurin asalin wanda ya noma, wallahi za ka fi jin daɗin ciniki, kuma za ka ga abun ya fi maka albarka, kuma za ka ga ka fi saya da yawa. Amma yana hannun waɗannan mutanen ne zai sa ya yi tsada, sannan ta yiwu kai ba ma ci za ka yi ba, za ka saya ne ka je shagon kofar gidanka ka je ka ajiye, waɗansu zo su saya, wannan tsadar da ka samu a jikinsa zai sa ya yi tsada a cikin unguwa. To waɗannan mutane su suke sa farashi yake hauhawa, to bai halatta ba. Kuna fahimta? Wannan shine talaqqur rukba. Duk wanda yake so ya ci halal ya bar dan kauye ya zo ya baza kayansa, sai ka je ka saya a wurinsa daga baya ka saya. Kuna fahimta? Sai kuma abu na biyu shine bai'ul hadiri lil badi, kar ka je ka zama masa dillali dan kauye. Duk abu da muka fara akan dillancin nan ba a yi wa dan kauye wanda shi bai da wayo, ka samu dan birni wanda ya san me yake yi, yace ka wata kada in karanta in gani me ya fasanta, dan kauye bai ma san me ya fasanta ba, shi dan kawai kuma sai an gama ma a ce gashi na cikin dawo ga sauran naka shi bai sani ba amma dan birni zai tsaya ai keke da keke to dan kawai da ba zai iya haba ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar dan birni ya zama masa dillali sai dai dan kawai dan uwansa yana iya zama masa dillali wanda shi ya san mentality su iri ɗaya ne tunanin su iri ɗaya sannan wayon su iri ɗaya shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don za a cuci dan kauye kuma za a cuci yan gari idan ya zama shi zai sayar a madadin sa zai kana farashin ne ya zare wani abu ya bashi wancan to kamar yadda aka hana shi ya cafke a canfa haka kuma an hana shi ya zama masa dillali in yana so sai dai ya saya in ya zama nasa bayan ya ji nawa ake sayarwa a kasuwa in ya gana ma ya kara abin da zai kara jama'a na fahimta wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne wallahi don ya taimake mu in aka bar mu a hannun waɗannan mutane wallahi al'umma manzon Allah za su sha wahala shi yasa saboda shigan irin waɗannan mutane a tsakanin ciniki da kuma rashin imani da yayi yawa a yanzu yasa mutane suke dandana kudar su kaga farashi yana ta hauhawa sai ka rasa daga ina ne daga kamfani ba a kara ba yanzu ka dubi wahalar da mutane suke sha akan siminti ka dubi wahalar da aka rinka sha akan sukari inda zaka tambaya daga kamfani zaka samu wallahi suna sai da shi ta yanda mutane da zasu iya saya a rabin abin da suke saya yanzu amma saboda waɗansu a tsakani su suka yi wannan to irin su ne tsinannun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa harkar sana'ar su waɗanda suke kawo cuta wa su can wanda ya sha wahala kamfanin da suka yi da su ya kamata su ci amfani tun da nasu ne su ba su kara ba da kuma annan mutanen da suke a ƙasa su consumers su ma su hana ruwa gudu duk wanda yake cin abinci ta wannan hanyar ya ji tsoron Allah ya canza ba hanya bace da ta halatta a ci abinci da ita mutum yana so ya ci abinci yana iya yin dillanci amma ya yi shi ta hanyar da muka faɗa ko kuma mutum ya nemi ɗan jarinsa ko min ƙarancinsa ya je kasuwa ya je ya bari ɗan ƙauye sun zo ya saya kaji aka kawo kwaya uku kwaya nawa ka saya da kudinka sannan daga baya kai amma baka da ko sisi kaje ka cika aljihunka da kudi wanda yazo da kajin ma ka fi shi samun kudi to wannan bai halatta ba jama'a mun fahimta saboda lokaci ya kure zamu bar sauran sai in Allah ya kai mu gobe zamu mai da su a matsayin tambayoyi abinda yanzu muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada abinda ya zama kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh